sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo FM na amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da ka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 4 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da masu sauraron abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsundu cikin shirin gadan-gadan, Mahmud a ba mu kanun labarai.
Zazzafar muhawarar da aka yi tsakanin masu neman a tsayar da su takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican na ƙara nuna rabuwar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar. Kasar Turkiya ta yanke wasu 'yan kasar Siriya biyu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru huɗu-huɗu, bisa laifin mutuwar jaririn nan da aka tsinta a gabar tekun Turkiya a bara. Hukumomi a kasar Yemen sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe mutane da dama a wani gidan gajiyayyu da ke Aden.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa cutar sankara ta balle a wasu sassan jamhuriyar Niger. Kana muna da rahoto akan gwamnatin tarayya da na jihohin Najeriya, musamman na arewa, sun ƙara wa fannin ilimi kaso mai tsoka a kasafin kuɗinsu.
Makarantunmu lalle suna buƙatan a duba su da kyau.
A jamhuriyar Kamar kuma matsalar rashin ruwan sha ne ya hana yara zuwa makaranta.
Mun zo iban kuwa.
Kuma ba ku samu ba ko?
Kana, muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa na Usman Ahmed Kabara da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 25 aka kashe yayin da aka jikkata wasu 120 a lokacin da aka kai wani hari kan sansanin fararen hula da ke ƙarƙashin kulawar majalisar a Malakal a watan da ya gabata a Sudan ta Kudu. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin ƙai ne ya fitar da sabon adadin a yau Juma'a, makonni biyu bayan harin da aka kai a ranar 17 da 18 na watan Fabrairu a sansanin da ke ɗauke da 'yan gudun hijira 47,000. Rahoton da ofishin jin ƙai ya fitar ya ƙara da cewa baya ga mutane 25 da suka mutu da 120 da suka jikkata, an ɓarnata matsugunan iyalai 3,700 da kuma wuraren shan magani da tankunan ruwan sha da makarantu. Ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara da cewa akwai hujjojin da suka nuna cewa mayakan ƙungiyar SPLA ne suka shiga sansanin suka buɗe wuta akan fararen hula. Yanzu haka hukumomin sun da kufa ne domin ganin an maido da ayyukan jin ƙai yadda suke a da a sansanin, yayin da ake ci gaba da rarraba kayayyakin more rayuwa ga dubban 'yan gudun hijirar.
'Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican sun yi ta jifan zafafan kalamai ga junansu yayin da wata muhawara da aka yi a daren jiya Alhamis. Wannan lamari ya ƙara nuna ƙarara yadda ake ci gaba da samun rabuwan kawuna tsakanin jam'iyyar yayin da ake shirin tunkarar zaɓe a ƙarshen shekarar nan. A lokacin muhawarar, Santa Marco Rubio da ya fito daga jihar Florida da Santa Ted Cruz da ya fito daga jihar Texas da kuma gwamnan Ohio John Kasich sun caccakan hamshakin mai kuɗin Donald Trump wanda ke ci gaba da samun nasara a yunkurinsa na wakiltar jam'iyyar a zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Muhawarar wadda ta gudana a birnin Detroit da ke arewacin Amurka ta nuna yadda 'yan takara suka yi ta jifan zafafan kalamai marasa daɗi kamar yadda ake gani a yunkurin neman tikitin wakiltar jam'iyyar ta Republican. 'Yan takarar kuma na zargin juna kan wanda ya fara furta kalaman ɓatanci a jawaban da suka yi wani lokaci can baya.
Kasar Turkiya ta yanke wasu 'yan kasar Siriya biyu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru huɗu-huɗu bisa laifin mutuwar wani jariri da iyayensa akan hanyarsu ta zuwa Turkiya. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta Turkiya a yau Juma'a ta rawaito cewa an samu muwafaka Albashi da Asim Alfart da laifin wato fasakorin mutane. Daga cikin 'yan gudun hijirar da suka mutu akwai Island Kurdi mai shekaru uku wanda mutuwarsa ta ja hankalin duniya tare da nuna irin matsanancin halin da 'yan gudun hijira ke ciki. An tsinci gawarsa ne a gabar tekun ƙasar ta Turkiya, sannan mahaifiyarsa da mahaifinsa ma sun rasa rayukansu. A ranar 11 ga watan Fabrairu aka fara sauraron shari'ar a wata kotu da ke yammacin birnin Bordeaux. Yayin Island Kurdi na daga cikin dubban wato dubun dubatan 'yan gudun hijira da suka sai da ransu suka bi ta teku domin kaiwa ga ƙasar Turkiya da zimman neman rayuwa mai inganci a ƙasashen arewaci da yammacin nahiyar Turai. Ƙididdiga ta nuna cewa ƙalla masu neman mafaka miliyan 1.25 ne suka isa nahiyar ta Turai tun daga shekarar 2015, adadin da aka ce ya ninka wanda aka gani a shekarar 2014.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta ce ya zama dole kasar ta fito fili ta gaya wa makwabciyarta ta arewa cewa ba za ta kai labari ba muddin ba ta sadaukar da shirin ta na nuclear ba. Shugabar ta bayyana haka ne a wani jawabi da ta yi ta kafar talabijin a yau Juma'a, kwana guda bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya baiwa dakarunsa umarnin su zauna cikin shirin ko ta kwana a kowane lokaci. Park ta kara da cewa suna sa ran samun martani fiye da wanda aka gani a baya daga Koriya ta Arewa bayan takunkumin da aka tsaurara akan makwabciyanta waɗanda suka fara aiki a ranar Laraba da ta wuce. A ɗaya ɓangaren kuma an tsayar da wani jirgin ruwan Koriya ta Arewa a yankin Philippines a wani mataki na fara aiwatar da takunkumin da aka kakaba akan ƙasar, inda aka binciki jirgin aka kuma gano cewa ba a bi ƙa'idojin kare aukuwan haɗura a cikinsa ba. A ranar Halmis inda ta gabata ne Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda shida masu tafiyar gajeren zango zuwa gabashin gabar tekun, kamar yadda ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta bayyana.
Hukumomi a Yemen sun ce wasu mayakan sa kai da suka farma wani gidan gajiyayyu a birnin Aden sun kashe akalla mutane 15 ciki har da wasu matan kristoci da ke gudanar da ayyukan jinƙai waɗanda suka fito daga ƙasar India. Jami'an tsaron sun ce maharan sun shiga gidan ne da muggan makamai inda suka buɗe wuta akan mutane. Wata mijiya ta ce maharan sun fara kashe matan da ke ayyukan jinƙai ne a lokacin da suka shiga ginin, sannan daga baya suka ɗaure gajiyayyun da ke cikin ginin suka kuma harbe su. Kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Yemen da likitocin ƙungiyar nan ta Doctors Without Borders sun rawaito cewa baya ga matan Indian su hudu da aka kashe, maharan sun kuma harbe wasu matan Yemen su biyu da ke aiki a wurin da kuma gajiyayyu takwas da wani mai gadin ginin. Shi dai wannan gini yana gunduma Sheikh Usman ne a birnin na Aden. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari, sai dai a baya bayan nan ana alaƙanta yan ƙungiyar ISIS da wasu hare-hare da ake kaiwa a birnin na Aden.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jamhuriyar Niger, inda cutar sankarau ta balle kuma hukumomi suka ce suna bisa kafafunsu kan wannan lamari. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun a watan da ya gabata ne aka soma raɗe-raɗin huskantar ɓullar cutar sankarau a wasu unguwannin Yamai, saboda haka jami'ai a ma'aikatar kiwon lafiya a ƙarƙashin jagorancin sakataren ministan kiwon lafiya suka kira taron manema labarai domin tabbatar wa jama'a gaskiyar lamari. Malam Hallaru Sha'aibu na ma'aikatar da ake kira Direction de la Riposte ya tabbatar da cewa ƙwayar cutar ta sankarau da ke yawo a wasu daga cikin ƙasashe makwabta ta shigo Niger.
Ban jihohi mai likitocinmu na jihohi duka kowa kowace rana ya aiko abin da ya gani na cikin jihar shi na saman wannan cuta, a yanzu dai babu wani tashin hankali.
Tuni dai hukumomin kiwon lafiyar suka ce sun ɗauki matakan rigakafin bazuwar cutar ta sankarau ta hanyar allurar rigakafi a wasu garuruwan yankunan Tawa da Yamai, inda can ne abin ya fi kamari.
A yanzu dai a jihar Kolo da garin Kutukale an wa mutum 2,002 wannan allura. A jihar Malbaza akwai gari uku, gari na Sabonga a can an wa mutum 12,932 wannan allura ta rigakafi. A garin Kawara mutum 13,206, a garin Gunfara mutum 11,856, sannan sai nan cikin Yame cikin karce Fulankwara an wa mutum 19,931. Wannan allura da ake ba ƙarya ta yi ba, a yanzu haka ana cikin yinta a cikin jihohinmu inda wannan cuta ta tunkaro. Cikin Yame banda Fulankwara akwai sauran guri inda gobe ma za a fara allurar nan, saboda su ma an fara samun mutane wanda suka kamu da wannan cuta.
Ya zuwa yanzu dai ba a bada sanarwar mutuwar koda mutum ɗaya ba daga cikin waɗanda annobar ta shafa. sai dai hukumomin kiwon lafiyar sun kara da cewa sun yi odar allurai na kwayar cutar da suka ce nau'in meningococci ne. A shekarar da ta gabata ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a nan nishar a sanadiyar annobar cutar sankarau. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.
To da farkon za a dan gafarce mu dan tangarda kadan da aka samu a cikin wannan rahoton na Sulaiman Mumuni Barma. Daga matun kiwon lafiya kuma sai na ilimi, inda gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohin arewacin Najeriya suka ce sun kara adadin kuɗi a fannin ilimi. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar dai gwamnatin tarayya da ta ware zunzurutun kuɗi har naira biliyan 369.6 domin inganta fannin ilimi, haka su ma jihohin Najeriya musamman ma dai na arewacin kasar sun ware irin waɗannan makudan kuɗaɗe domin inganta fannin ilimi da ya taɓarɓare. To ko me yasa ɓangaren ilimi ke neman wannan tallafi? Tambayar kenan da na yi wa ɗaya daga cikin shugabannin arewacin Najeriya a nan Lagos, Alhaji Ado Ɗansudu.
Domin gaskiya akwai matsaloli daga makarantu, musamman makarantun gaba da secondary. Dukkan wani lalaci to yana faruwa ne ta makaranta, ya kamata gwamnati ta ido a makaranta wajen da san ƙasa da ƙaunar ƙasa da haɗa kan ƙasa. To ya faro a makaranta ake koyarwa, sannan kuma wajibi ne a ce irin supervisors nan da ake sawa a makarantun secondary da zuwa primaries, ya kamata a ce akwai supervisors masu gaskiya, masu tantance zuwan aikin malami a cikin lokaci, masu tantance lokacin tashin malami a cikin lokacin, nasu dinga ziyartar makarantu su tabbatar wannan aiki ainihin yana ci gaba.
To sai dai kuma ta bakin malam Dalla da aboki yana ganin ba ware kudaden ne matsala ba, illa a magance yadda za a kashe su.
Dan biran nan da littafi tallafi da ake badawa, dan allowances din nan da ake baiwa malaman makarantu wanda yake shike taimaka musu su koyar da yaran nan. To kaga har gobe har jibi babu tausayi, wanda ka zaba ne fa kana tunanin adali ne, kuma ashe ba adali bane abin da yake fata ya kashe ka. Me ya kashe ka? Wanda aka ce bai baka ilimi ba, ai ya kashe ka.
Dar Naija dake arewacin Najeriya dai yana daya daga cikin jihohin da ta ware kusan naira biliyan 5 domin inganta ilimi a jihar. Kuma na tambayi gwamnan jihar ta Naija Alhaji Abubakar Sani Bello dalilin sa na ware waɗannan kuɗaɗe.
Makarantun mu lalle suna buƙatan a duba su da kyau. Allah cikin ikon shi san nake commissioner mun zagaye makarantan jihar Niger Cup, kuma mun ga halin da ake ciki. Wasu makarantun in ka gani hankalinka sai tashi. Wannan ba abu bane wanda yake zamu iya maganin shi yanzu, amma ni na gani nasa abin da na gani. Saboda makarantun suna neman su kansu structure, suna neman a gyara su, upgrade nasu. To ko kai gini kai makaranta penti ba shine kyan makaranta ba, domin dun kai gini kai penti in babu kayan aiki babu. So haka bayan gyara structure dole a kawo material na aiki, littattafan da ya kamata a kawo, da kayan da zai taimaki malamai wajen koya mutane ilimi. To ko ka bayan ka gama wannan, shi ma kana da sauran aiki, sai ka kawo qualified malamai, malaman da suka cancanta, domin dun kana da aji mai kyau, kana da littattafai masu kyau, in baka da malami mai kyau ayin shirme. To da abubuwan nan guda uku sai ka hada su. To gaskiya yana cikin inda za mu mai da hankali malaman nan a tabbatar sun kai, kuma a ƙara koya musu ma saboda ilimi ne. Shi ma kanshi malami ya tsine mun ƙara ilimi, a ƙara musu ilimi, a taimake su. Sannan wato yanayin ra'ayoyin su kansu malaman abu ne, su ma ba a mai da hankali ba, sai an taimake su saboda suna wahala, malamai na wahala.
Baban Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Wannan kiɗin tica ne, wannan batun tica ne, tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tashi gun karatu, tica isa iyanke farce, sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro izan karatu.
To daga batun ilimi kuma sai za mu tsallaka jamhuriyar Kamaru, inda ruwan sha yi wa wasu sassan kasar ƙanshin ɗan goma, kamar yadda Muhammad Awal ke cewa a cikin wannan rahoton.
Matsalin ruwan amfani yau da kullun ya addabi jama'a a kudancin kasar Jamhuriyar Kamaru. Irin hakan bai cika faruwa ba a kudancin kasar, musamman ma a babban birnin kasar Yaounde da babban birnin cinikayyar kasar ta Jamhuriyar Kamaru Douala. Kimanin wata guda kenan da jama'an wannan bangare suke cikin halin ni'a su. Yawancin iyaye da ƴaƴayensu suna tashi ne cikin talitalin dare domin neman ruwan da za su yi amfani da shi, kasancewan suna bukatan ƴaƴansu su tafi makaranta da sassafe, amma waɗansu yaran kuma suna can suna tangareriya da bokatai domin neman ruwan da za su kawo iyayensu. Ko zuwa makarantar ma ba sa samun daman tafiya. Duk anda ka zagaya a birnin Yaounde da birnin Douala, sai jama'a kake gani da galon-galon da bokatai suna neman ruwan da za su yi amfani da shi. Na tambayi waɗansu magidanta ko ya suke ganin wannan rashin ruwa da ya addabe su. Ga yanda hiranmu ta kaya.
Na batun zancen ruwa. Kwanan nan shi wanda yake da ragaman sha'anin ruwa na nan an cire shi saboda gwamnati ta fishi bai yi aikin da aka shirye ba. Abinda minista ya gaya mana kenan, mun gani kuma a tele da aka nuno, to shi sa in Allah ya da sha'anin ruwa kan komai da komai zai yi.
A gaskiya a yanzu ne muke sanin cewa gwamnati ba gaskiya bai yi wa mutane komai ba. In za su sa su yi, yanzu ne kamata su yi, ba sai lokacin zabe su zo suna bin mutane suna mana propaganda na neman matsayi ba. Yanzu ya kamata a yi mana muna wahala.
Ya maganar ruwa,
to maganar ruwa na da ƙarfi, a duba zancen maganar ruwa mura wahala.
To ai a birnin Douala ko ya wanda ba taba ganin irin waɗannan abubuwa na faruwa ba sai yanzu.
Eh to me yasa ne ba zan ce ba, ni dai gwamnati nake kuka. Mura da barashi wajen ruwa ko ta ina, ya zace yau ba mu da ruwa ne.
To magana ruwa ne gashi kowa abinda muke ji a wani guri waiwai, to yanzu gashi mu ma ya shafe mu. Da muna ganin a arewa ne ake wahalar ruwa. To gashi mu ma nan mutanen kudu abin ya shafe mu.
Na iske waɗansu yara ma a bakin famfi suna neman ruwan da za su je su wanka da musu tafi makaranta. Ga abinda suka ce mini.
Mun zo iban ruwa kuma yanzu za mu tafi sukul.
Mun zo iban ruwa.
Kuma ba ku samu ba ko?
Eh.
Ya haka za ku tafi sukul?
O'o.
Ba haka za ku tafi sukul ba ko? Ke kun yi wanka ko?
Eh.
Kana na sake haduwa da wata mata, mun yi hira da ita, kasancewan tana cikin matsalar mawuyancin ruwa ko ruwan da za ta ba wa yara su sha ma ba ta da shi. Ga abinda ta ce mini.
Wallahi magana ruwan mu rasa ma ɗayan da za mu yi. Ba ga ruwan girki ba, ba ga na abinci ba, ba ga na sha ba. Mukan Allah ba mu suna cikin mummunan hali na rashin ruwa. In ba mu yi hakan nan ba, ya za yara za su tafi sukul ba sun ci abinci ba su sha ruwa ba. Shine dan wanda ne sauran dan babba su ne su tafi.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Sassabar mu ce kan zaben jagora iye.
To mahad lahar yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 10 da kuma minti 18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Allahu ya Rahman ya Jalal wal Ikram Allah shi kace da
Musulunci tushen rayuwa.
Kazar da bata da nono.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A wannan mako mun tabo sabon darasi ne domin kuwa zamu yi magana ne akan almajiranci. Mun sha jin ta bakin malamai da dama wanda suka hada da na ahli sunna shi'a da makamantansu. A wannan karan muna son mu ji yadda abin yake a bakin daya daga cikin malaman dariqa domin kar mu bar jaki muna dukan taiki. Hassan Maina kaina ya tattauna da daya daga cikin ƴaƴan Sheikh Dahir Usman Bauchi wanda yace shi ma fa yayi bara amma ya bambanta ta da wanda ake yi a wannan zamanin. Yanzu bari mu ba Hassan Maina kaina mu ji yadda tattaunawar tasu ta kasance.
A akramakallahu zan so ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin al-fatihi al-khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sunana Usman Sheikh Dairu Bauchi wanda aka fi kira na da babba wanda muke zama nan zawiya na National Mosque madadin Sheyi.
Muna son mu yi magana ne akan almajiranci a mahanga ta addinin Musulunci. Me zaka ce dangane da almajiranci inda zaka yara suna barace-barace a ta social mota wanda waɗansu masu shari'a kan al'amuran rayuwa a Najeriya suke cewa akan ga irin waɗannan yaran sukan je gidajen matan banza don musu aikace-aikace da kuma yawancin abubuwan da ake ganin ba shi bane duk da sunan almajiranci. Me zaka ce akan wannan?
In aka ce ana maganan abu, mutum zai dubi halaccinsa da kuma haramcinsa. In aka ce almajiranci, to sai a tambaya menene ake nufi da almajiranci. Almajiri kalma ce ta Hausa, a Larabce kuma ana kiransa almuhajir. Ma'ana in kana bin karatu ko na Alkur'ani ko hadisi akwai muhajiruna akwai lansaru. To su lansaru su ne mutanen gari, mazauna gari. Su ko muhajiruna su ne wanda suka yi hijira daga Makka suka koma Madina, ake kiransu muhajir. To da aka zo sai aka ari wannan suna saboda yawanci zamun nan da mutane sukan bar garuruwansu na haihuwa su je wasu garuruwa saboda su je su haddace Alkur'ani. To wannan sai yasa ake kiransu almuhajir. To Bahaushe sai yazo yana cewa almajiri, in sun yi yawa sai ya ce almajirai. To hakika akwai bambanci tsakanin almajirai da mabarata. Ya kamata mutane su rika bambance wannan. Mabarata daban, almajirai daban. In aka ce waɗannan mabarata ne su ne mabukata, yanzu misali a nan Abuja akwai mabarata marasa iyaka amma ba almajirai bane. Wata ran da muka yi taro a Kano na gaya wa sultan wannan magana cewa almajirai daban, mabarata daban. In aka ce almajirai su ne masu karatun Alkur'ani, masu koyan karatun Alkur'ani. Me yasa ake wannan? Saboda shi addinin Musulunci addini ne wanda Alkur'ani yake gaya mana cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullah. Ku hada kai wajen taimakekeniyan juna cikin sha'anin addini wanda zai sa ku samu tsoron Allah. Kuma in za ku hada kai, ku hada kai akan tsoron Allah, kada ku hada kai akan abubuwan da zasu zama na sabon Allah ko na ketare iyaka. Da Musulunci yazo, zamani yazo, mutane da yawa sai suka fifita karatun zamani akan karatun addini. To da aka fifita karatun zamani saboda shi a ido ake ganin sa kowa yana so. Shi ko karatun addini sai wani da wani. Kuma ya zama dole ne a yi karatun nan na addini. Domin me haddace Alkur'ani akan al'umma wajibi ne, ba wajibi ne akan dukkan musulmi ba. Amma duk inda al'ummar musulmi suka taru to wajibi ne, dole ne a samu mahaddacin Alkur'ani a cikin su.
Akramakan Allah, abinda ake magana akai shine irin yawancin yaran nan da suke karatu irin na almajiranci, nayin baraka da sauran sayawa cikin gari akan nan.
Shine
to menene matsayin wannan a cikin da kewa mai da lokaci akan wannan
musulmi? Matsayin wannan a cikin addinin musulunci, shi dan adam an ce ka tarbiyantar da shi ne, ba kai kake da halinsa ba, ba kai kake da iko da shi ba. Yawon barace-barace kowa ya sani, yawon bara duk wanda kaga yana bara larura shi ce ta sa shi yake bara. Amma a Musulunci ba mutumin da zai ce maka babu bara a Musulunci. Ai, bara akwai shi a Musulunci tunda an yi bara zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai hana ba. Sannan at the same time Alkur'ani ya kawo labarin waɗanda suka yi bara, ɗan uwan Annabi Yusuf, lokacin da suka je Misr suka same shi ya zama sarki ma, suke roƙonsa cewa wata saddaq alaina, cewa mun zo fa aufi lana alkaila wata saddaq alaina, mun zo bi bida'atin musjatin, ranka daɗe gashi mun zo da wani abu na kuɗi, bamu da kuɗi amma mun zo da abubuwa da za a evaluating a bamu hatsi, kuma bayan wannan ranka daɗe muna so ka ƙara mana da sadaka. Ka sani inna Allah yajzil mutasaddiqina, Allah yana sakawa masu sadaka shine yake sakawa masu sadaka. To anan in muka ce maganar bara, wasu sukan ɗauki wannan magana su ce baran da almajirai suke yana ɓata fuskar ƙasa a duniya, yana ɓata zamantakewan jama'a. Ka lura ko? In muka dawo maganar cewa yara suna zuwa suna yawa karuwai wanki, yara suna zuwa tashoshi, yara suna zuwa menene, ba lallai bane wa'annan yaran ya zama su ne almajiran kamar yadda na gaya. So tari zaka ga yaran nan in ka tsare su ka ce ina ne tsangayar ku, babu. Mu ma muna ganin su a hanya, za mu kira su ina ne tsangayar ku, ba za su faɗi ba. Waye malaminka? Ba za su faɗi ba. Izifinka nawa? Bai sani ba. Ma'ana ba karatun Alkur'ani yake ba, iyayensa ne ba su da hali, ya ga wasu suna bara shi ma ya dauki kwano yake bara, ya dauki kwano yake bara. To amma idan aka ce maka ba yadda za a ce maka duk jama'a gabaki ɗaya sun taru sun zama abu ɗaya, ai yanzu mu din ni din nan da nake magana da kai, na bar gidanmu na je Maiduguri na yi karatun Alkur'ani, na yi bara amma ban taɓa zuwa tasha ba.
ban taba zuwa gidan mata ba amma nayi yawon bara inda zan je in samu abinci in ci in dawo tsangaya har lokacin da Allah ya kai mu lokacin da baban mu yace mu daina yin barar shi yake aika mana da abincin da zamu ci
to malam baffa usman dahir bauchi amadadin hasan maina kaina anan zamu tsaya sai kuma wani makon zamu bika mu ji yadda abin ya kasance chubahiro diodone shine ya hada mana sauti daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc usman ahmad kabara ne ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
ka zare da ba ta da nono Allah shi ka ci da biyanta tun da mun she da ba ka da lebin goma
to Allah ya karba yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
yaban gwani ya zama dole Na fara don nan karin magana ne dan na yabawa gwamnatin tarayya dan zaftara waɗansu makudan kudaden zana jarabawar share fagen shiga jami'a wato jam waɗanda gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umurta a rage daga 55 zuwa 25 mu daliban mun aminta da wannan sassaucin da wannan gwamnati ta yi mana Allah ya ƙara taimakon wannan gwamnatin talakawa amin sako daga Alhaji Abbas Fafface Lady Bauchin Najeriya Assalamu alaikum BOA Hausa Hakika kama kame da hukumar FCC ke ci gaba da yi akan masu halin bira yayi daidai domin kuwa Hausawa na cewa duk tsin da ya ja ruwa shi ruwa ke duka da fatan Allah ya raba mu da yin da na sani amin sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi sai kuma sakon Sani mai langilangi da malam Ango malamin makaranta ya wuri wanda suka ce a gaskiya sace wasu ƴan matan makaranta da wasu ƴan bindiga suka yi a jihar Lagos abin takeici ne da Allah wadai ya kamata rundunar ƴan sandan jihar Lagos su ƙara kaimi wajen ganin sun ce to waɗannan ƴan mata don su tsira da rayukan su sai kuma sakon Muhammad Sule garin Lijiya wanda ce Allah ya sa zazzafar muhawar da shugabannin jam'iyyun ƴan takarar shugabancin ƙasar Amurka ke yi ya zama sadaddiyar ficewar Donald Trump daga cikin ƴan takarar jam'iyyar Republican shi kuma Comrade Bala Muhammad Karasuwa Yubi cewa addu'a ta kubin mumini ai wasiƙa ta dauke take da kira ga al'ummar mu ta arewa musu gabashin Najeriya Mu ci gaba da addu'o'in neman zaman lafiya a yankunan mu da ƙasar mu baki daya. Da fatan Allah shi ƙara mana lafiya da zaman lafiya gami da arziki da walwala da wadata amin. Tashin farashin kayan masarufi a Najeriya bai da wata alaka da tashin darajar dala. Yan kasuwa mu ji uran Allah. Sako daga mai nasara Nasarawa Kuntuwa. Daga ƙarshe sai wasiƙar Garba Sabiola Sa'idawa Gashwa wadda ta ce Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su tallafawa ƴan gudun hijira da ke sansanonin Yobe da Borno da Adamawa domin suna cikin wani mawuyacin hali.
To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 25 aka kashe yayin da aka jikkata wasu 120 a lokacin da aka kai wani hari kan sansanin fararen hula da ke karkashin kulawar majalisar a Malakal a watan da ya gabata a Sudan ta Kudu. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin kai ne ya fitar da sabon adadin a yau Juma'a makonni biyu bayan da harin da aka kai a ranar 17 da 18 na watan Fabrairu a sansanin da ke dauke da yan gudun hijira 47,000. Yan takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican sun yi ta jefa zafafan kalamai a junan su yayin wata muhawara da aka yi a daren jiya Alhamis. Wannan lamari ya kara nuna karara yadda ake ci gaba da samun raguwar kawuna tsakanin jam'iyyar yayin da ake shirin tunkarar zabe a karshen shekarar nan. A lokacin muhawarar Senator Marco Rubio da ya fito daga jihar Florida da Senator Ted Cruz da ya fito daga jihar Texas da kuma gwamnan Ohio John Kasich sun yi ta caccakar hamshakin mai kudin nan Donald Trump wanda ke ci gaba da samun nasara a yunkurinsa na wakiltar jam'iyyar a zaben mai zuwa. Kasar Turkiya ta yanke wasu 'yan kasar Siriya biyu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 4-4 bisa laifin mutuwar wani jariri da iyayensa akan hanyarsa ta zuwa Turkiya. Kafar labaran kasar ta Turkiya a yau Juma'a ta rawaito cewa an samu muwafaka Albash da Asim Alfar da laifin wato fasakorin mutane.
To doctor da takaitattun labarin nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu amadon kowa da kowa anan sashin Hausa musamman shi Mahmud Lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu engineer Vasco ni Lana Ibrahim yake cewa a ci gaba da kasancewa da sashin Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila ke dakon mu domin su gabatar sai an jima ku